Wannan doka idan an kafa ta za ta tabbatar da dorewar shirin nan na gwamnatin tarayya da aka fara a shekara 2016 na tallafawa marasa karfi da gajiyayyu maza da mata a Najeriya. Shugaban kwamitin Sanata Yusuf Abubakar Yusuf shine ya sanar da haka a lokacin taron jin ra'ayoyin jama'a kan kudirin dokar da za ta tabbatar da hukumar.
Muka gani no ya kamata ina ita gwamnatin President Muhammadu Buhari ta bar wani abu a baya inda kaman wani abin tarihi. Shi yasa muka gani ya kamata yi wannan kuduri a fitar da aikin daga wajen ministry adaraite commission na zaman kanta kuma ba wani lokaci da muke da shi illa wannan lokacin ya kamata mu yi kamun ya tafi mu yi wannan kudurin.
To distinguished idan kun ce a kafa hukuma ta musamman ba ka ganin kaman zai zama an dora wa gwamnati wasu nauyi ne na daban domin kudade ake bukata a kashe kuma yanzu haka gwamnati ta ci basu suka da suka fi karfin ta.
To ai da aka ce gwamnati abu ne mai dorewa ba wai za a ce yau an gama gwamnati ba. Batun kudi a ba kudi da sauransu dole ne yi za a yi gwamnati dole ko ina za a nemi kudi a tabbatar an yi irin wannan kuduri a aikin gwamnati ta tallafawa talakawa kasa.
Na tambayi shugaban shirin tallafawa talakawa na kasa Dr. Umar Buba Bindir ko mutane nawa ne suka amfana da shirin ya zuwa yanzu sai ya ce.
To ai ita NSAP din tana fanni ne fanni guda hudu. Fanni na daya shine na a samo yara waɗanda ba su da aiki a koya musu aiki a ba su kayan aiki kuma a tabbatar da cewa ko sun kirkiro ayyuka ko ko businesses din su. To a wannan fannin kawai muyi miliyan 1.5. Na biyu ana ciyar da yara a makarantu yaran talaka. Ciki yaran talakan da muke ba su abinci suna ci kowane rana har da kwai da kaza su miliyan 10 ne zuwa miliyan 12. Na fanni uku akwai basussuka da muke ba kankananan mutane mata masu saida daddawa a kasuwa masu saida alayyahu da sauransu muna basu 50,000 har zuwa 300,000. To su din nan sun kai miliyan 3. Kuma akwai gidaje ne wanda aka tabbatar da cewa gidajen talaka sosai wanda cikin gidajen nan akwai guragu, akwai matan da mazan su sun rasu, akwai yaran da ba sa zuwa makaranta, ana tallafa musu da 2,500 don su samu abinci da sauransu. Wannan fannin ma muna da miliyan gidaje miliyan 2 cikin gidajen nan mutanen da suke ciki sun fi miliyan 10.
To amma ga kwararre a fannin tattalin arziki Yushau Aliyu yana ganin kafa hukuma a yanzu ba daidai bane.
Tun bayan da aka samu 'yancin ƙasa 1960 har zuwa yau 2023 an yi ta ƙoƙarin kafa hukumomi ko dai a ƙarƙashin gwamnatocin demokuraɗiyya ko kuma gwamnatocin soja na ƙoƙarin rage talauci ko kuma samar da yadda za a taimaki talakawa. To amma ba a taɓa kai wani yanayi da talakawan ƙasan suka yi yawa sama da miliyan 133 kuma a lokacin da ake kashe triliyoyin kuɗi wajen kasafin kuɗi amma duka waɗannan bai sa yawan talaka ya ragu ba saboda wasu tsare-tsare na gwamnati. To a tunanina abinda 'yan majalisa ya kamata su mai da hankali shine kafa kwamiti ne da zai duba irin gudunmuwar da tattalin arzikin ke bayarwa da kuma yadda wasu masu gudanar da abubuwan sukan hana wannan abu ya gudana ko kuma ake samun kofofin da dukiyoyin suke salwanta ba sa taimakon talakawan kuma yawan talakawan ke karuwa.
Abin jira a gani shine irin tasirin da dokar za ta yi idan majalisa ta kafa ta, duk da cewa shugaban kwamitin Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya tabbatar cewa bangaren gwamnati sun nuna goyon bayan su ga kudirin dokar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.